dandalin VOA zai so ya san bakon cinwa aka samu a yau.
Ni sunana Khadija Aliyu, kuma an haife ni ne a Anguwar Rimi dake jihar Kaduna. Na yi makarantar primary a Universal Academy, sannan na yi makarantar secondary wato ta gaba da primary kenan a makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dake Tudun Wada. Sannan daga nan na samu gurbin karatu a Jami'ar Bayero dake Kano, inda na karanci fannin aikin jarida. Haka zalika na kuma komawa digiri na biyu, inda na karanci harkar fasahar sadarwa wato Masters in Communication Studies.
Shin course din da kika yi a jami'a abinda ranki ne yake so ko ko larura ce ta sa kika yi?
Zan ce na tsinci kaina a cikin karatun fannin aikin jarida ne, kamar by chance ake cewa ko? Kin san kana naka ne, Allah na nashi. To gaskiya a farko ni Allah ya ga zuciyata karatun likita na so in yi wato medicine. To amma da na rubuta jam na farko da na rubuta, sai Allah bai sa na samu yawan makin da ake bukata ba, tunda a lokacin idan har kana son ka karanci fannin aikin likita sai ka samu jam fiye da ma 200 a lokacin. To gaskiya ban samu hakan ba. Wannan shi yasa sai ni applying na nemi in yi karatun aikin anguwan zoman jinya kenan, nursing. To naje na yi jarabawan nursing shi ma har da interview da komi, sai kuma dama na sake rubuta jam kafin wannan lokacin, sai na samu maki 211. Tunda da nazo zan rubuta jam din, sai ni ta tunanin wani course ne zan sa, wanda nike ganin kaman ba zan samu dama sosai, ba za ma su damu su bani admission a cikin shi ba, saboda kanin babana da yake shi ya rike ni bayan iyaye na san rasu, ya matsa ya ce lalle lalle in sake rubuta jam. Ni kuma na riga na kafa zuciyata cewa fannin lafiya nike so. To da na tashi cike jam sai na cike mass comm, sai na je ni wannan jaraba ta nursing da ta da interview din. Cikin ikon Allah kuma sai da admission ya tashi fitowa, sai na samu admission na karantar fannin aikin jarida. Da na samu admission na zo na yi registration da komi da komi na fara karatu, sai kuma ikon Allah sai ga wancan sakamako na karatun aikin jinya na nursing din da ni applying, da nayi applying dama a ABU Zaria da kuma Gwagwaya, sai gashi na samu admission. Amma da yake na riga ni registration anan, sai a gida aka ce min kawai in ci gaba da nan. Kuma kana naka ne, Allah na nashi. Allah ya riga ya nufa cewa wannan karatun shine hanyar cin abinci na. So sai na zauna da zuciya ɗaya, na maida hankali na ci gaba da karatu.
Wani irin gwagwarmaya aka fuskanta yayin da ake jami'a? Sa fuskanta kalubale, matsala irin ta malamai da sauransu?
To kowanne karatu yana da irin nasu kalubalen. Dole bayan da za a aikace ka yi karatu baka fuskanci kalubale iri daban-daban ba. Amma ta fannin malamai na zan iya cewa alhamdulillah. Ko da yake daman kamar yadda wannan mawakin ke faɗin cewa jami'a gidan bankashi, idan ka je ka zauna ka yi karatu za ka samu sakamako mai kyau, idan kuma baka yi karatu ba za ka sha wahala. To zan ce dai ta fuskar karatu na, na gode Allah mun sha gwagwarmaya, amma an kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sannan kuma na fuskanci kalubale da yawa, saboda ina shekara ta ta uku a jami'a na yi aure. To kuma kowa ya san irin nauye-nauyen da ke kan aure. Duk da cewa dai zan ce na gode Allah tunda mijina yana goyon bayan karatu na, amma na fuskanci kalubale da yawa. Saboda daga fara da ne aure, na zo na fara laulayi kusan kuma yanda harkar laulayin ciki take. Na fara laulayi da na fara laulayi na zo har na haihu ma, muna level 4 gab da za mu fara final exams din mu, ga project ina yi, ga tsohon ciki, ga karatu. Gaskiya to na fuskanci kalubale da yawa, amma kuma cikin uku Allah na gama ba tare da wata matsala ba, ban yi spilling ba, ban yi komi ba, kuma na gama da result mai kyau, da sakamako mai kyau.
Aikin da ake bukata shi aka samu?
Eh to nan dai na yi sa'a gaskiya, na samu aiki a fannin da na karanta. Kuma duk wani ma'aikaci da zaki zauna ki tattauna da shi, musamman mu ma'aikata mata, ko kuwa dai a ce ma'aikatan gwamnati, kowa ba wanda zai ce miki 100% yana gamsuwa da aikin shi, ko ta fannin albashi, ko ta fannin yawan awoyin da yake aiki. Amma mun gode Allah, ma akwai wanda suke neman irin aikin namu ba su samu ba. Mani na yi sa'a na kammala bautar kasa da shekara ɗaya. Ubangiji Allah cikin ikonsa kanin baba na ya neman min aiki a gidan rediyon tarayya. To, ta fannin kalubale akwai irin kalubale da muka fuskanta a matsayin mu na mata saboda akwai ayyukan da ake ganin cewa kamar mun shigo ne daka. Ko da yake ni misali in na tashi kullun zan bada misalin kaina ne a lokacin da nake bautan kasa a gidan rediyon jihar Kano. Akwai mutane da dama da suka koya min aiki wanda kuma zan yi tutiya in ce gaskiya suna ɗaya daga cikin mutanen da suka taimaka min har na kai matakin da nake a yanzu. Suka koya min fassara, an koya min yadda ake rubuta labarai, an koya min yadda muke rubuta report. To da zan zo na samu aiki kuma sai aikin ya kasance min kamar maimaici ne, sai dai kawai ka daɗa neman gogewa. Kuma a fannin irin kalubalen da nake fuskanta, na fuskanci kalubale da yawa akan aikina, musamman akwai lokacin da ban fi shekara biyu da samun aiki ba. Na je maternity leave na da dan na haihu ne ma a lokacin sai aka maida ni teburin siyasa. Kowa kuma ya san irin yanda ake fama a teburin siyasa nan, kuma ni na kasance mace ta farko da ta fara gudanar da shirin siyasa a gidan rediyon namu na Pyramid FM. Da aka maida ni mutane da yawa ma na cewa ai bazan iya ba. To na samu wanda ya koya min, akwai wani abokin aiki na Abubakar Adamu Rano, ya taimaka kwarai sosai wajen koya min aiki saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da bazan taɓa mantawa da su ba a fannin aiki na, bayi da muguntan koya aiki. Aka koya min na fara gudanar da shirin nan tun ana ganin bazan daɗe ba. Alhamdulillah ne wajen shekaru uku ina gudanar da aikin siyasa.
Menene burinki a rayuwa? Ina kike son kiga kanki nan da 'yan shekaru?
Gaba kaɗan ko a yanzu ma ban ki an zama international broadcaster ba, dan mukan ga cewa shi ne kamar peak na aikin jarida. Ka zamo ka fara from somewhere, ka fara daga wani wuri, ka ganka irin manya-manyan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen ƙetare da ma na duniya baki ɗaya. Babbar shawarar da zan ba matasa shi ne dai na farko a dage a nemi ilimi. Saboda duk wani wanda kaga ya yi shura a rayuwa ko ya kai gaci, to gaskiya ilimin shi yana ya taka muhimmiyar rawa. Saboda na farko idan baka nemi ilimi ba, zaman banza ba shi da amfani, ba zai haifar da komi ba, sai ɓacin rai da zubewar mutunci.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.